أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم da wannan maricina asabar 27 ga watan Zulhijja a shekara ta 1444 Hijra manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 15 ga watan 7 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaytan daga Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano a yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutu na babbar sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mun dawo a sa'a
amin
duk abin da muka gudanar na ibadu a wayancan lokuta da suka wuce Allah ya karba mana
amin
kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana alhazanmu da suka je kasa mai tsarki suka yi ibada Allah ya karba musu
amin
wadanda suka dawo lafiya sannun su da zuwa wadanda ba su dawo ba kuma su ma Allah ya dawo mana da su lafiya da haka yau zamu yi darasi na 180 daidai in ba amanta ba karshen darasinmu mun tike da karshen kitabut talaqi da haka yau zamu tashi kitabul li'an kitabul li'an ma'ana littafin da yake bayani akan tsinene niya tsakanin mata da miji na daga cikin matsalolin da suke iya tasowa a auratayya shine matsala ta miji ya samu matarsa da laifin zina dumu-dumu to amma kuma ba shi da shaidu guda hudu da suka taya shi gani kila shi kadai ya gani da idansa kila daga shi sai wani kila waɗansu alamomi yake da su na hujjar da suke tabbatar masa da ana zinar amma bai gani ba to a irin wannan hali akwai tanadin da shari'ar musulunci ta yi wannan tanadi shi ake kira da li'ani tsineneniya an kira abin da tsineneniya ba wai dan miji zai ce Allah ya tsine miki wance ko ita ta ce Allah ya tsine maka wani ba haka ake nufi ba a rantsuwa ce za su yi su biyin duka kowa zai yi rantsuwa guda hudu kuma ba da lafazin ina rantsewa ba da lafazin ina shaidawa an gane ko domin shahada tana zuwa da ma'anar rantsuwa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah sai Allah ya ce wallahu yashhadu innaka larasul wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun yashhad bima'ana yuqsim ko yahlif daka alqasmu ko alyaminu ko alhalifu shine bima'ana shahada a cikin wannan aya ta suratul munafiqun to irin wannan rantsuwa da siga ko da lafazin shahada ita Allah ya ce miji da mata su yi shi yayi yana mai tabbatar da tayi ita kuma tayi tana mai korewa kanta cewa ba tayi ba shine Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas salihin sai Allah ya ce wal khamisatu أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا أنها الأضاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ذاك الله يقول والذين يرمون أزواجهم وتندسك جيفا ماتا ينصد كتشنكو جيفا إر النزنا با جيفا ددوسيبا كتشي وانت مزنا تياتي هو ناقا وانت تنازنا ko wallahi na tabbatar da wance tayi zina abin da yasa aka kira shi da jifa saboda ba shaida in akwai shaidu guda hudu sun tabbata to bai zama jifa ba ya zama tabbas me hikimar kiran abin da suna jifa saboda shi jifa ɗayan biyu ne ko a samu ko a kuskure to duk wanda ya zargi ɗayan biyu ne ko gaskiya ne ko me ko ƙarya ne to shi yasa aka kira abin da suna jifa sai Allah ya ce wa lam yakul lahum shuhada ba su da shaidu illa anfusuhum sai kankin kansu fa shahadatu ahadihim to daya daga cikin su sai ya zo ya rantse ya zai rantsuwar ko adadin nawa ne rantsuwar arba'a shahadatin billah rantsuwa ce guda hudu da Allah yace ushhidu billahi a yaran larabci kenan ko yace ina shaidawa da Allah ba wai ina rantsuwa da Allah ba a'a ina shaidawa da Allah malamai suka ce ba zai canja yadda aya ta faɗa ba duk da kalmar shaidawa ma'anarta shine rantsuwa amma ba zai yi amfani da rantsuwa a madadin shaidawa ba tunda shaidawa Allah yace yayi shi yasa wasu malaman ma suka ce rantsuwa da kalmar shaidawa tafi karfi sama da rantsuwa da kalmar ina rantsewa an gane ko da haka shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah mujin zai zo ya rantse rantsuwa sau hudu da Allah yace ina shaidawa da Allah innahu lamin as-sadiqina abinda nace wance tayi da gaske nake idan caye tayi zina idan caye ya ganta tana zina sai fadi wannan abin da ya fada ina shaidawa da Allah abinda nace wance tayi ko naga tana yi gaskiya ne ya fadi haka har sau hudu cikon ta biyar din sai ya canja salo ba zai ce ina shaidawa ba annabiyar din sai ya ce in ƙarya nake mata tsinuwar Allah ta tabbata a kaina wal iyazu billah wal khamisatu cikon ta biyar din anna la'anatullahi alaihi sai ce Allah ya tsine masa in kana min al-kadhibina in ƙarya yayi mata to yanzu shi miji in yi haka ya kubuta sai a dawo kan mata to ke ga abin da mijinki yace ya ga kina zina ko ya tabbatar ke mazina ci ya ce ko dan da kika haifa masa dinnan ba dan sa bane yana da zargi akan dan to ke kuma ya zaki ki kubutar da kanki ita ma sai ta irin wannan rantsuwar sau hudu sai ta ce ina shaidawa da Allah abinda mijina wane ya tuhumce ni da shi ƙarya yake ina shaidawa da Allah abinda mijina wane yace nayi ƙarya yake sai ta faɗa haka sau hudu cikon nabiyar wal khamisata ta biyar din anna ghadaballahi alaiha ita kuma sai ta ce a nabiyar din Allah yayi fushi da ni in shi gaskiya yake to kaga yayi biyar tayi biyar bambancin kawai shine shi a cikon ta biyar din sa yace Allah ya tsine masa ita kuma a cikon ta biyar din ta tace Allah yayi fushi da ita malamai suka ce kawai dan a bambanta ne domin walaysa zakaru kal unsa namiji ko a ina sai ya bambanta da mace lil rijali alaihinna daraja wadansu kuma malaman suka ce a'a akwai hikima duk da an yadda akwai bambanci amma akwai dalilin da yasa Allah yace a bambanta din me dalilin nassi dai bai fada ba sai malamai suka yi ta ijtihadi na farko malamai suka ce abinda yasa shi mijin zai ce Allah ya tsine masa saboda maza sun fi tsoron tsinuwa shi yasa basu fiye yin ta ba kan kaji wani namiji ya ce Allah ya tsine sai kaji mace ta ce Allah ya tsine sau kaza su mata ba sa tsoron tsinuwa kan kaji an ce wani babansa ya tsine mai sai kaji an ce babarsa ta tsine mai dan su sun fi saukin tsinuwa to tsinuwa ba ta yi musu kwarjini shi yasa sai Allah ya ce ku maza da tsinuwar ta fi tsorata ko ku cika da tsinuwar to duk mai hankali ya san ka ce Allah ya tsine masa akan ƙarya ba karamin hadari bane ba to amma ita mace tunda ta saba faɗa tsinuwa 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 ba ta yi mata kwarjini ba ta tsorata ta to shi yasa ita a wajen nata na biyar din sai aka ce karta ce Allah ya tsine ta ce yayi fushi to su kuma mata fushi ya fi tsorata su yanzu in kai fushi da matarka sai ta kwana tana kuka fushi yana tsorata su to shi yasa sai Allah ya ce to ku kuce fushi shi kuma namiji ya ce tsinuwa to amma duk da haka dan darajar namiji ta fito hukuncin kansa da za a sa masa suna sai aka dauka daga bangaren namijin sai aka ce da shi li'ani saboda a cikin rantsuwar namiji ta biyar din ita ce anna la'ana kalmar la'ana ta fito sai aka ce da hukuncin li'ani tare da cewa cikon nabiyar din a wajen mata shine anna ghadaballahi fushi amma ba a cewa wannan hukuncin a yaren fiqhu mughadaba sai dai a ce mula'ana saboda a fifita bangaren namiji akan me mace domin yanzu ko da maza ka zo ka samu da maza da mata a cakuɗa a waje in za ka yi sallama lamirin suwa za ka bayar maza sai ka ce salamu alaikum kan mace ta yi fushi ta ce yoyi mu ba a san da mu ba ya za ka ce ya baka ce salamu alaiki ba ko salamu alaikunna a'a ai ita mace a ƙarƙashin namiji take ko da yaushe da haka abin da ya shafe shi ya shafe ta ina fata an gane da haka dai wannan shine li'ani a yaren musulunci li'an alawzani fi'al min al-mula'ana shine tsinenenniya an gane ko wannan shine abin da zamu tashi akai a darasin mu na yau insha Allah hadisi mai lamba ta 952 hadithu sahl ibn sa'd as-sa'idi hadithun sahl dan sa'd as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yace anna uwaymir al-ajlaniya haqiqa uwaymir tasjiri ne na umar in aka ce umar babban kenan in zaka ce karamin umar su a larabci baka bukata sai ka kala sai ka kara kalmar karami kun san mu a Hausa duk lokacin da zaka faɗi karami sai ka kara kalmar karamin baba in babba ne sai ka ce babba in karami ne sai ka ce baba karami baba in babba ce babba in akwai karama sai ka ce baba karama to su laraba ba su da wannan su suna da wani technique wani salo da kawai in suka yi amfani da shi a cikin suna to da kaji ka gane wannan karami ake nufi wancan kuma babban ake nufi yanzu idan Umar babba ne sai a ce Umar in Umar karami ne sai a ce Uwaymir in Anas babba ne Anas in Anas karami ne sai a ce Unay in baba babba ne sai a ce Ab in baba karami ne Ubay in baba babba ce in baba karama ce Umaym to wannan shine tasgir to da ka Uwaymir dan karamin Umar al-Ajlani dan kabilar Banu Ajlan jaa ila Asim ibn Adi al-Ansari yazo wajen Asim dan Adi al-Ansari mutumin Madina faqala lahu sai yace da shi ya Asimu ya kai Asim ara'aita rajulan bani labari me ra'ayinka me zaka ce mutun ne wajada ma'amratihi rajulan yatadda matarsa da wani kwarto ayaqatuluhu in ya kashe shi fataqtulunahu kuma kashe shi zaku don haka hukunci yake a musulunci yanzu da zaka zo ka tadda matarka akan gadanku na sunnar aure tsarara da kwarto tsarara kana da bindiga ko kana da adda ko kana da gatari baka da damar ka sare shi in kuma kai haka ya mutu to bisa ga ijma'in malaman musulunci kai ma kashe kaza ai saboda me saboda alfarman rai domin in aka bawa mutane dama su rinka bige masu laifi a daidaikun su da kansu to al'umma za ta watsi za ta lalace al'amari ba zai gudana yadda ya kamata ba kashe kashe za a yi ta yi wanda duk yake sanye ma shari da ya ga ka gifta ta kofar gidansa sai ya sa adda ya bige ka ko ya sa tabarya ya rotse ka ko ya sa kota ya make ka in an yi magana ya ce daga gidansa ka fito to karshe ba daga gidansa ka fito ba ko akan gadan matarsa ya ganka ba a ce ya dau doka a hannunsa ba abinda shari'ar musulunci ta ce ya nemo shaidu guda hudu kuma shaidun nan guda hudu kowannen su sai ya gan su turmi cikin tabarya suna zinar da duk shaidun nan guda hudu uku za su zo su tarar suna zinar amma na hudun kan ya shigo sun tashi amma ga su tsirara duk akan gado duk da haka hukuncin zina bai tabbata ba saboda alfarmar rai a musulunci shi yasa a tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 23 da yayi sau ɗaya aka taba kama mazinaci da wannan sharadin ko ma wasu malamai ke suka ce ba a taba kamawa ba sai dai shi ya kawo kansa akwai wanda suka kawo kansu da kansu saboda imani amma kamawar in dai za a bi wannan ka'idar ta musulunci ba za ta kamu ba kuma yanzu karka ce to ai ina da CCTV camera ta nuna min a musulunci CCTV camera aikin banza ce kamarar bidiyo wannan ba za ta yi aiki ba a musulunci saboda ka san ana hada komai ana editing kuma akwai hackers wani zai hacking din account dinka yayi duk abin da yake so da account din sannan ya dawo ma da shi shikenan sai a kama ka je kai kai yanzu da yawa ɗan Yahoo da suna hacking din account din mutane ba dan su saki kuɗin ba in kai talaka ne ba ko CC account dinka sai naira 5 da silar 5 to kaga me za a zata amma duk da haka za a kwaci account din hikimar kwatar account din in aka farauto na wani babban mai kuɗi da yawa sai a rinka jeho maka kuɗin dan a batar da sawu shi yasa wani lokaci kana zaune sai kaga manyan kuɗi sun shigo account dinka to ka kiyaye cin wannan manyan kuɗin barayi ne suka turo ma ba banki ne ya kuskure ba su kuma barayin jira suke yi kuɗin su landing a account dinka su dan numfasa sai su charaf su dauke sai kaga wani lokaci manyan kuɗi sun shigo account dinka bai fa awa ɗaya ba an ɗebe su to haka ne na wani aka sato aka turo ma daga nan aka ketara da su kamar barawo ne ya shiga gidan wani ya turo buhun masara gidanka da ya sauka gidanka kuma sai ya cafa sai ya gaba da shi ko kuma sai ya zo ya ce to buhun masararsa ya fado ka bashi kai ka san ba naka bane sai ka mika mai amma na sata ne da haka ya da zango ne na sata to kayan zamani na sadarwa tunda suna da wannan shubuhar musulunci ba zai yi aiki da su ba ba zai kafa hujja da su ba ba zai yarda da su ba ina fata an gane to da haka dai wannan shine shi wannan bawan Allah abin ne yake cin sa yake damun sa ya kama matarsa tana zina kuma ya san hadarin abin idan ya kashe kwartan shi ma kashe shi za a yi kuma in yazo ya fada ba shi da shaidu bulala za a yi masa yayi mata kazafi yayi masa kazafi to ya zai a wani kaulin ko a wata ruwayar ba shi abin ya faru a kansa ba shi fada yake yi labari ya ji amma sakamakon fadarsa sai hukunci kuma ya sauka an gane ko to kaga bahaushe yana wani karin magana sai ya ce kwartan uwa mai wuyar kamawa to ai kwartan mata ma wuyar kama ne da shi duk kwarto ma wuyar kama ne da shi in baka iya kama barawo ba barawo sai me sai kama ka shi yasa wata shari'ar sai a lahira kuma Allah da hikimarsa da ganin damarsa da saninsa ya bar irin waɗannan kyafa-kyasan saboda me saboda in an je lahira shi yayi hukunci da kansa domin in a ce duniya alƙalai suna iya salbin din kowace iriyar matsala to in an je lahira me za a yi kenan ai lahira ma ƙara za a je da shari'a ubangiji subhanahu wataala zai yi hukunci shine kuma mafi iya hukuncin masu hukunci kuma kotun sa ita ce ranar lahira rana ɗaya za ta zauna ai hukuncin duk abin da aka yi a duniyar nan kamar kiftawar ido kuma an gama saboda masu abin ne da abin su wata shari'ar a duniya ayi ayi alƙalin ya mutu wata shari'ar ayi ayi alƙalin sai dai ya hakura wata shari'ar ayi ayi talaka ne wanda ake ja bai da kuɗin zuwa kotu ya ce to ya hakura dan dole ba wai dan ya hakura tsakani da Allah ba to irin waɗannan kisa-kisan haka Allah yake ta tara su dan haka Allah shi kadai zai yi hukunci a wannan rana to dan haka Uwaimir yace ga abin da yake faruwa mutum ne ya kama matarsa da wani suna zina in ya kashe shi ku kashe shi am kaifa yaf'alu to in kuma bai yi hakan ba ya ya kamata yayi yana tambaya da sigar a bashi shawara sa'ala salli ya asimu an zalika rasulullah to shi Uwaimir sahabi ne amma a ranar yana da uzurin ba zai je wajen annabi ba ba zai je makaranta ba ba zai je majalisar manzo Allah ba kila zai je wani waje ko kuma yana jin nauyin ya kalli annabi ya masa irin wannan tambayar domin akwai tambayar da zaka ji nauyin ka yi ta kai tsaye sai ka sa wani yayi me a madadinka sahabbai suna irin haka sayyidina ali yana son yayi tambaya akan mazi shi mutum ne mai yawan zubar mazi yace to ina jin nauyin in hada ido da annabi in masa wannan tambayar saboda akwai surukuta tsakanin mu limakani binatihi minni yace da haka fa amartu al-miqdad ibn al-aswad ay yas'al sai na sa miqdad yace yi min tambaya to da haka ko yanzu ma akwai wanda zai ji nauyin ya tambayi malamin sa akwai wanda yana da uzurin shi ba zai zo makaranta ba akwai wanda shi ba dan garin bane ana karatun to sai ya turo da tambayar ai masa in ya so in an yi sai ya ji a carpet ko sai ya ji ta social media ko ta group ko ta Facebook ko makamancin haka da haka wannan abin yana faruwa tun a zamanin annabi ba wani sabon abu bane ba fa asbata ala asim an zalika rasulullah shi asim sai yaje yayi tambayar ya tambayo annabi da kansa fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasail to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa tambayar sai ya ki saurara sai ya kauda kai ya ki amsawa abinda wannan yake nunawa ba kowace tambaya ake wa malami ya amsa ba akwai tambayar da za a yi maka kai da kanka zaka ganta sai ka nade ko kai dariya ko kai tsaki manzo Allah yana yin haka malaman mu na ahlus sunna da suke kin amsa tambayoyi in ba su yi musu ba sunna ce daidai suka yi na san da yawan ku kun san wani clip na malam Jafar wani yayi masa tambaya sai fahimci a cikin tambayar akwai raini to sai da ya gatsa shi yace to kuma baka isa ba in kana so sai ka zo gida innal muallima wad dabiba kilahuma kilayhima la yansahani idahuma lam yukrama faqna bidaika in jafauta dabibahu wa qna bijahlika in jafauta muallima haka zarnuji ya fada a cikin ta'limul muta'allim yace kaga da malami da likita sai an bi su ake cin albarkar su in baka girmama su ba ba za ka samu albarkar su ba likita in ka je ka buga masa kofa kai tsaki to sai dai ka mutu da cutarka sai ya ce na tashi daga aiki ko in ya ga dama ciwon kai ka zo masa da shi sai baka ciwon maganin ciwon kafa ka je kai tamaka amma ba za ka samu waraka ba saboda me rashin ladabin da kai masa da haka mu koyi ladabin shiga wajen likitoci da girmamawa da mutuntawa ba da gatsali ba ai kudi ka biya to sai me in kudin suna ba da lafiyar su baka ban ka rike kayan ka ban ka warkar da kanka to haka nan malami in ka zo zaka yi wa malami gatsali sai ya baka da jahilcin ka shi likita yana warkar da jiki malami kuma yana warkar da rai kuma duk biyun nan sai da su zaka rayu rai baya yiwa in babu gangar jiki ba ta da amfani in ba ne rai da haka in ka girmama malami sai ka samu warakar zuciya sai ka samu warakar ranka sai ka bauta wa Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda in ka girmama likita sai ka samu maganin cutarka sai ka zauna wasai da haka sunna ce wannan amma zaka samu akwai malaman da duk abin da aka tambaye su za su amsa wannan wani abu ne daban amma dan kai kana da damar kai haka in wani yaki kuma karka zarge shi sunna ya aikata da aka bari ku ji abin da Asim yace da na tambaye Annabi sai Annabi ya bata rai na gane bai so wannan tambaye ba kuma yake amsa ta ya kauda kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yace wa abaha har ma Annabi ya aibata tambayar yace dan me za a rinka yin irin wannan tambayar bata dace ba yayi fada hatta kabura ala asimin ma ala asimin ma sami abin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har abin da Annabi ya faɗa na fadan da yayi akan wannan tambayar sai da Asim ya ji ba dadi ya bata wa Annabi rai ya sa Annabi yayi fada sai bai ji dadi ba falamma raja'a Asim ila ahlihi da Asim ya dawo gida daman shi aiko shi akan yayi tambayar ja'a Uwaimir sai shi Uwaimirin da ya tura shi da tambayar sai ya zo wajen sa dan ya ji amsa faqala sai ya ce da shi ya Asim ya kai Asim maza qala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me annabi ya gaya maka game da tambayar da na aike ka kai masa shin ka tambaya ya amsar ta kasance faqala Asim sai Asim ya ce lam ta'tini bi khairin ni dai baka zo min da alheri ba ka ja min domin ka sa na je ne wa annabi tambayar da ya rufe ni da fada tambayar da ta bata masa rai da haka ni baka zo min da alheri ba kadi kariha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almas'alata allati sa'altuhu anha manzo Allah ya kyamaci wannan tambayar da kai masa da kasa ne masa bai ji dadin ta ba to anan malamai suka ce hikimar shine miyagun abubuwa da suke faruwa cikin al'umma ba koyaushe ake fadar su ba saboda garin fadar wani mummunan abu koyawa wani kake yi shi yasa da girmamawa da mutuntawa muke ba da shawara ga hukumar yan sanda ba dukkan mai laifi ake fitowa a faɗi laifinsa ko a nuna fuskarsa ba kuskure ne ƙwarai da gaske Allah yana son sitirtawa musamman mutumin da ba a san shi da laifi ba in ya kuskure yayi laifi ba a cin mutuncinsa saboda lokacin da ka ci mutuncinsa to daman kunyar mutane ce ta hana shi yayi da yawa yanzu tunda kunyar ta ƙare sai kuma ya ci gaba yanzu a madadin ka taimake shi kai me ka bazama shi musamman yara ƴan mata da suke yin ba daidai ba suke karuwanci a gidajen iyayensu Allah ya sitirta su ba a sani ba in kuka kama su kuma sai ku zo ku yi holin su ku tona asirin su ku kunyata su kun ci mutuncin iyayen kun ci mutuncin su kuma yanzu kun ziga su kun bazama su da haka musulunci baya san irin wannan amma mutumin da yau yayi laifi gobe yayi laifi jibi yayi laifi wannan babu laifi dan an tozarta shi saboda ya riga ya maida laifin dabi'a baya jin kunyar Allah baya jin kunyar mutane dan haka shi ma ba kamata a ji kunyarsa ba amma ya kamata dukkan mai laifi a matakin farko a yi yarjejeniya da shi a ja kunnan sa a ce karka sake an gane ko to wannan na farko kenan na biyu malamai suka ce shi irin wannan yana koyar da wannan barnar yanzu idan ka kama barawon da yake bude kwadan mutane yana musu sata ko yake bude mashinan mutane duk security yayi sata sai ka ce koya min yadda ake yi to a cikin bayanin wani zai koya shikenan ka koyar da barna baka sani ba yanzu an taba bani labarin wani case wani yaro ne shi mai ne duk kudin da kace so yayi maka na kamfanin waya ba sai na faɗi kamfanin ba yanzu nan zai hada maka lambobi sai ya baka wannan kudin yanzu idan kana so yayi maka 100,000 na katun waya yanzu nan kaga wayarka credit na 100 ya shigo to ya san lambobin da yanzu zai ban manna ya ban manna sai 100 ta shigo in 50 kake so in ma miliyan kake so zai ba to kamfanin wannan wayar suka ga barnar da yaron yake musu tayi yawa sai suka kama shi suka kai shi MT ko ban fai ko dai wani waje suka kai shi wajen jami'an tsaro yan sanda suka ce daga sai kana yace ina yi dan kai dai kawo kai ma wayar kan san ma kas ya jefa ya labai tasa yace lallai ka yace to abinda nake ganin zai zame muku lafiya su kamfanin waye ko su suka fada ko yan sanda suka ga musu wannan yaron ba abin ku fada da shi bane kawai ai sulhu amma ba ku da wata doka yanzu da za ku kama shi kuma in kuka sake shi zai tai muku barna dan zai rinka barin ku da kwantan kaya ta wani wanda na taba jin labari shi ma dan yahu ne a America amma shi ba kansa yake wasata ba shi ba ya sato kuɗi bane ya sa ya kawo account ɗinsa a'a shi kawai buɗe account ɗin mutane yake yi a internet sai ya ga wani yana da miliyan 10 wani yana da miliyan 100 wani yana da miliyan 70 wani yana da miliyan malala gashin tinkiya wani kuma bai da kosisi wani 10,000 ce da shi sai ya ce to ya kamata mai miliyan 100 ya san wa mai 10,000 shi kawai haka yake yi kawai sai ya ce ya fawa ya tsakuro daga can ya zuba can ya tsakuro daga can ya zuba can shi ma ƙarshe da gwamnatin America ta kama shi ta ce waɗannan yaran ba a faɗa da irin su dan wallahi kai faɗa da irin waɗannan yaran ba zaman lafiya in yin Allah kawo ta boda sai ebe ma kuɗi zaka sai aka sasanta da shi aka yi sulhu da shi aka ce to dan Allah kai hakuri to Allah yayi mutane masu kwakwalwa musamman mu a Afirka abin da yake danne mu yake dakushe mu talauci da yunwa da musibar yaki da aka samu a ciki turawa sun sani in dai zamu ci mu koshi to kwakwalwar mu za ta yi aiki wallahi ba za su iya kamo mu ba kuma yanzu ka tsallaka manya-manyan kasashen turawa kaga su wane ne zakakurai masu kwakwalwar da ake dogaro da su yan Afirka ne ko dai yan Najeriya ne ko yan Ghana ne ko yan Burkina Faso ne ko yan kaza in wani gawurtaccen likita ne irin mu zaka samu bakin mutum wannan bakar fatar da kaga Allah ya shafa mana ita anan take baki amma a cikin nan faraci wadaka kaga ire-iren waɗannan yanzu ba za ka zo ka ce wannan yaron to ga yamin wata lamba kake danna ya kake danna ba yanzu shikenan ya tashi kamfanin dukan waya da aiki duka yanzu kai in ka san yadda ake yin kadi ka sake fiya to in dai alfarmar kamfanin waya ta sa aka rufe asirin yaron nan kar a faɗa dan kai ya musu barna to mutunci yafi wannan saboda duk mutum mai mutunci a ƙarƙashin mutuncinsa akwai mutane da yawa akwai iyayensa akwai matansa akwai ƴaƴansa akwai danginsa akwai kabilarsa akwai addininsa in ka wulakanta shi shi kadai duk wulakancin ya shafi waɗannan ya shafi ƴaƴansa ya shafi matansa ya shafi kaza ya shafi iyayensa ya shafi kabilarsa har addininsa to su sauran da ka taba shi tabawar ta shafe su meye laifin su ba su da laifi to kuma manzo Allah ya ba mu kaida innallaha sittirun yuhibbu sitra Allah mai suturta bayi ne kuma yana son suturtawa da haka jami'an tsaron mu masu albarka waɗanda Allah yake tsare mu ta sanadiyar hidimar su da kokarin su jiya karfe 1 dare na baro mai addu'a na taho Kano abin ya bani mamaki mutane duk suna bacci amma duk wani motsi da kai jami'an tsaro ne wannan da gora wannan da gatari da sanda wannan da kaza wai fa duk mu suke tsarewa da tsarewar Ubangiji wani daga cikin su bai da 20,000 tasa ta kansa amma kai kana cikin garin Kano da miliyan 10 shi ya tafi da 20 bai da 20,000 kuma a miliyan 10 ka ba tsile 5 ɗinsa amma kai kana bacci shi yana baka tsaro ai dole mu yaba musu dole mu tausaya musu da haka a taimakawa waɗannan bayin Allah gudunmawar da suke bawa al'umma ba kaɗan bane a duk ƙasashen da suka ci gaba jami'in tsaro albashinsa yana daga cikin albashi na gaba-gaba saboda shi fansar ransa fa ake bashi a fakaice a kowane lokaci ƙanƙanin mistake zai iya faruwa ya rasa rayuwarsa kuma dan kai da haka hidimarsa ba ƙaramin hidima ba ce a cikin al'umma da haka dole mu girmama su dole mu mutunta su ya kamata masu wadata su rinka tunawa da irinsu su rinka taimaka musu hukuma nauyiye mata yawa duk da akwai sakaci dan ba za ka ba wa hukumominmu kariya na wasu abubuwan ba ba kuɗi ne ba mu da shi ba amma abin da bai dace ba ne ake yi da kuɗaɗen namu ya kamata a ce harkar tsaro ta kyautata, ya kamata a ce harkar lafiya ta kyautata, ya kamata a ce harkar ilimi ta kyautata, domin waɗannan su ne rayuwar ɗan adam. Ɗan adam ba zai rayu ba in babu tsaro, ɗan adam ba zai rayu ba in babu ilimi, ɗan adam ba zai rayu ba in babu lafiya. To amma ka kalli taɓarɓarewar da irin waɗannan ɓangarori suka yi a cikinmu. Allah ya gyara mana, Allah ka dawo da hankulan shugabanninmu jikinsu, kuma ka taimaka musu wajen su gyara irin waɗannan abubuwa. To da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki wannan tambayar ne, ba wai dan amsar ta ba ma dan ma kada ma ta yadu a cikin mutane ma a jita. Yanzu in wani ya ji ai matar wancan ta yi kwartanci, to wata matar ita ma sai ta yi tunanin, to ita ma bari ta je ta taba, tunda abin ba ita kadai bace, ya zama mutuwar yawa kaka. Wani in ya ji sha, wani ya latsa matar wane yayi sa, shi ma bari sai ya ce bari ni ma in gwada. To irin waɗannan labaran ba a san su. Wani malaminmu yake gaya mana, yace lokacin da tambaya ta fara zuwa a ƙasar Saudi Arabia wajen malamai, an samu ɗan da ya zina da uwarsa, akwai malaman da aka gaya musu wannan kansu ba da amsa, wasu su ma suka yi. Ɗa ya zina da uwarsa, yace to amma a hankali a hankali labarin sai ya game duniya. Wannan komo a ƙasashenmu nan an samu irin wannan kisa-kisan da yawa. Ɗa ya zina da uwarsa, ɗayan biyu ne, ko yana shaye-shaye ko kuma tsafi ko kuma shedanci, domin akwai yaran da shedan ya riga ya musu fitsari a ka, a jikinsu akwai rabon shedan. To wannan duk abin da mutum yayi ba za ka yi mamaki ba. In aka ce shedan yana jikin mutum, ya riga ya musu fitsari a tsaye a ka, to magana ta kare. Allah ya kiyaye mu.
Amin.
To da ka irin waɗannan tambayoyin su ne malamai ba sa son su, manzo Allah baya son su. To amma ya ka iya in abin ya faru kuma fa? Dole. To abin ya riga ya faru. Annabi ya kiya amsa tambayar, ya kauda kai, ya nuna baya santa, amma shi kuma Ubangijin halitta zai amsa ta da kansa. Saboda abu idan ya riga ya faru, to ba a da yadda aka iya, sai dai a nemi me mafita. Abin ya riga ya faru, don haka Allah zai bada amsa yanzu. Amma manzo Allah da farko bai so tambayar ba. Dan haka shi dan aikan Asim ibn Adi al-Ansari yace wallahi shi Uwaimir kai, wanda shine mai tambayar, wanda aka yi wa aikan, wanda yayi aikan, kala Uwaimir, sai Uwaimir yace wallahi la antahi hatta as'alahu anha. To fa tunda kai kaje ka tambaya ba ai nasara ba, ni ba zan yi kasa a guyo ba, wallahi sai naje nayi tambayar nan da kaina. Saboda abun ya faru yana cin sa a rai, ba shi da yadda ya iya, mafita yake nema. An gane ko? To anan ne ba shi yace zuwa da kai yafi me? Yafi sako. Fa aqbala Uwaimir hatta ata rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wasadan nati. Uwaimir ya taho tinkis har yazo ya tadda manzon Allah a tsakiyar mutane ana karatu. Fa qala sayyi ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, kaga a ciki akwai ladabi, bai ce ba ya Muhammad, bai ce ba ya fulan, ya faɗi suna tsirara. Malamai suka ce bambancin tarbiyyar sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sauran annabawa, su zaka ga suna kiran annabawa da suna tsirara, ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka. To kaga zaka ga mutanen Annabi Musa suna kiran sa tsirara, ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka. Kaga rabbaka ma ba wai rabbana ba, rabbaka ba ladabi, roƙan mana ubangijin naka. Akwai karancin ladabi. To amma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya laddatar da su, ya dora su akan kyakkyawan ladabi, yace la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, kar ku mai da kiran annabi tsakaninku kamar yadda kuke kiran sa annunku da junanku. Da haka sai dai ka ce ya rasulullah, ya nabiyallah, ya khairu khalqillah, ya abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi abi wa ummi. To kaga hatta masu bege da suke ya Muhammadu, ya Muhammadu, wannan kuskure ne kwarai da gaske. Ko shakka babu a wannan gabar akwai rashin ladabi. Sahabban Annabi ba su koyar da mu haka ba, kuma Allah ya hana ai haka. To da haka wannan bawan Allah da yazo zai tambaya ce ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, ara'aita rajulan, ba ni labari game da mutumin da wajada ma'amratihi rajulan, ya tadda matarsa da wani kwarto, a ya qatuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'alu, in ya kashe shi ku kashe shi, to in ba haka ba ya zai yi? Tambayar dai kenan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اشي باين تنبيهن na farkon da ya tafi Allah ya bada amsar da haka nabiyin da yazo ya tambayar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad anzala Allah fika wa fi sahibika Allah ya saukar da amsar tambayarka da ta abokinka cewa abokinka wasu malamai suka ce Allah ya sanar da annabi cewa wancan mai tambayar na farko da man tambayar ba ta sa bace aiko shi akai kuma da man wannan din ne ya aiko shi to shi yasa annabi yace Allah ya saukar da amsa taka da ta abokin naka wasu malaman suka ce a wannan baya nuna haka zaka iya kallon mutane masu addini daya aqida daya yan gari daya kace kai ga abokinka koda basu san juna ba saboda abokantakar addini abokantakar gari abokantakar kabila abokantakar aqida an gane ko to da haka dai manzo Allah yace Allah ya saukar da aya game da kai da kuma abokin naka mana amsar tambayar ka da kuma tasa to wannan a ulumul qur'an an gane ko yanzu muna karantar da hadisi amma ga wata fa'ida ta zo ta ulumul qur'an ita kuma qur'ani ta shafa idan kana bincike akan abin da ya shafi asbabun nuzul sababin saukar aya in kaji an ce anzalallahu fi kaza kaza to ba yana nufin sababin saukar ba kenan a ma'ana ayar cikin abin da tayi bayani akwai wannan abin amma ba dole bane shi ya faru sannan ta sauka to amma idan kana karatu na hadisan da suka zo da maganar asbabun nuzul sai ka karanta hadisi tiryan 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 abu kaza ya faru abu kaza sai aka ce fa anzalallahu to wannan shine nafsi akan cewa wannan abin shine sababin saukar ayar ku duba bambancin fa anzala ko anzala fi fa anzala fa'ut ta'kid da kaza suka faru bayan haka sai kaza ya faru to wannan sababi kenan amma abu kaza aya ta sauka game da kaza ko fi kaza wa kaza to wannan baya nuna wannan abin shine sababi sai dai abin da yake nuna wa cikin abin da ayar take bayani na hukunci har da irin kaza da irin kaza da irin kaza ina fata an fahimci wannan Allah ya sa an gane da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadhhab fa'ati biha tafi ka je ka zo da matar domin ba a hukunci da bangare daya daga nan iyayenmu suka samu wannan ka'idar ba a hukunci da me bangare daya idan miji ya kawo karan matarsa kai kai saurin bashi gaskiya sai ita ma ta zo ta yi me ta fadi nata idan mace ta kawo karan mijinta dan kaga ta zo ta barke da kuka su kuka sauki ne da shi akwai nasiyarwa a wajen su kai hadda na kyauta
ba da lada
abu mai sauki yanzu mace sai ta yi ta kuka kukan da ko mahaifinta ne ya rasu karshen abin da za ta yi kenan ta yi shabe shabe da hawaye to da haka ita kukan ta baya nuna gaskiya ko rashin ta sai an yi bayani raunin zuciyarsu ne yake sa su kuka wani malaminmu ba sai na kama sunansa ba Allah ya saka masa da alheri ya ba mu wata ka'ida a Qur'anance yace duk mutumin da yazo ana magana ya fashe da kuka sajan biro kai kansil bai da gaskiya muka ce algado wala me yasa akai haka ta yaya ka gano haka yace waja'u abahum isha'an yabkut ja'in uwan annabi Yusuf ma da zasu yi wa babansu ƙarya kuka suka yi kuma daga ƙarshe su da kansu Allah ya matsi bakin su suka tona kansu asiri wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin to ba rami ne ya kawo magana rami mun san baba ba za ma ka yadda ba koda da gaske muke a to ba gaskiya kenan to kaga wannan ka'ida ce mai kyau da haka dai ka zama jarimi in za ka yi bayani baka bukatar sai kai kuka a wajen husuma an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a zo da matar qala sahalu sahalu sai ya ce ɗaya daga cikin masu ruwaya fatala ana da ya je ya zo da matar sai suka yi tsinene niya a gaban annabi ma'ana annabi sai ya karanta musu ayoyin da muka karanta na suratul nuri wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqina wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو تقراء أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين نفت عن قاني وذاك النبي كرن تامس قا أبند القرآن يتي كما سيسك أي وتر شيران سواهدو أكن شوا شي أبند يفت أغس ياني باك أريا يمتبا أكن شان تبير يتكا دا شوا إن كريا يكي متا الله يسيني مي ita ma tazo tayi rantsuwa hudu tace ta shaida da Allah abin da ya fada ƙarya yake ba gaskiya bane a cikin na biyar tace in gaskiya ne Allah ya fushi da ita mai ruwaya yace wa ana ma'an nasi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da akai wannan tsinenaniyar ni ina cikin mutane a gaban annabi akai a gaban ido na to shine malamai suka ce in za a yi irin wannan hukuncin ba a yin sa a daki fitowa ake a fili kowa ya gani manzo Allah a gaban kowa da kowa idan irin wannan matsalar ta faru yake zuwa ya tsayar da mijin ya tsayar da matar kowa ya yi tsiniwa tsakanin su da juna ya rantse shikenan kowa ya sani to a zamani a yanzu zaka iya cewa za a iya dauka kuma ta social media a baza za a iya dauka a jaridu wannan baya daga cikin abin da za a boye domin daman a kaidar musulunci in za a yi hukunci ba tuhuma ba hukunci in za a yi ba a boye shi musamman hukunci irin na zina da makamantansa hukunci irin na yanke hannu da makamancin wannan na fata kenan da hukunci irin na robbery ta'addanci ba a yin su a boye fili ake zuwa a yi duk wanda ya cancanta a kashe shi a musulunci to ba a daki ake kashe shi ba publicly ake yi ai publicizing din abin a zo tsakiyar gari tsakiyar kasuwa tsakiyar masallacin juma'a a kashe shi kowa ya gani a cikin wannan hukuncin da za a yi sai ka samu mutane dubu sun shiryu da suna shirin su yi irin laifin sa amma yanzu tunda suka ga abin da aka yi masa su sai su tuba ba za su yi ba amma dan kada ta kashe masu laifi a daki a boye ba za a daina laifin ba dan wasu suna ganin ma ba kashewa ake ba basu ma san ana kashewa ba shi yasa Allah ya ce da za a yi hukuncin zina wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin in za a yi musu hukuncin lallai a samu wasu daga cikin mu'minai su zo su gani dan su yada labarai dan labarin ya isa gari to shi yasa zaka ga a kasar Saudi Arabia in za a sare kan mutum a fili ake zuwa a taron jama'a wani ma baya son ya gani sai an kamo shi da karfin tsiya an kawo shi ta yadda wani da ya gani fa su ma yake yi amma wannan su ma da yasi a yayyafa masa ruwa yana da amfani
ba da lada
kaga kai ya gangara kamar kwallo gangar ya tafi to ka san ba wasa doka tana aiki a Najeriya da za a yi hukuncin sare kai sau daya wallahi na tabbatar maka sai shekara ta kewaye wani bai sake kashe wani ba amma ko a sati biyun nan baya na gani yan sanda suna nuna wasu samari fa suka bi dan bijilanci da wasu mahaukatan wuka suka bukake suka faɗi sunayensu wasu da suka sauke masa kafada har ƙara wukaken da ko itace kake sara ya kamata ka tausaya masa ko dabba kake yanka da irin wannan wukar ya kamata ka san ita ma me rai ce amma mutum dan uwanka ka rinka tsaransa da itace da makami har ka cire masa gaba jini fa yana tsattuwa ba fa yankewa irin na likitoci ba ko likitoci da kake ganin suna yanke kafa kan fa a yanke sai an ja aiki sai an gano wata jijiya ce za a yanka in an yanka me zai biyo baya sai an yi allurori sai an kashe ciwon amma kai duk babu wannan kawai ka zo kana taron mutum kamar kana taron kasa to wannan ba za a daina yi ba saboda in sun san in suka tara ba a tarar su in sun cire hannuwan ba a cire hannuwan su shi yasa za su ci gaba da yi amma billahi allazi ba kwaya ba mutum idan kasuwa dan gauro yake shanyewa in ya san in ya cire jikin wani za a cire masa wallahi ba zai cire ba ubangiji yace walakum fil qisasi hayatun in mutum yayi ai mata in kun yi haka za ku zauna lafiya ya ulil albab ya kuma su hankali la'allakum tattaquna in kun yi haka kun kiyaye dokar Allah duk taurin kan ba yahudi da iskancinsa da Allah yake wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas sai da suka shiga taitayinsu ba za ka ji a cikin yahuda wani ya tsinke hankin wani bari ya san ya tsinke za a tsinke masa nasa ba za ka ji a cikin yahuda wani zai cire kunna wani bari ya san in ya cire kunna wani za a yi me za a cire masa nasa kaga dai taurin kai da ta'addanci irin na ba yahudi amma doka ce ta bi da su suka zauna lafiya amma mu mazaka tsayin wasa da doka to ba mu saiwa kanmu zaman lafiya ba kuma ba za mu taba zauna a lafiya ba ba wani tausayi da zaka yi wa dan adam sama da tausayin da Allah da ya masa amma Allah duk da tausayin sa yace in ka cire hannun wani a cire maka domin shine zaman lafiya shine zai sa gobe ba zaka sake cire na wani ba kuma shi zai sa shi wanda ka cirewa an masa adalci ka taba nasa an taba naka amma ko kai dan waye ka cire hannun wani kai a barka ka zauna lafiya wannan ba karamin musiba bace ba karamin bala'i bane ba zai haifa mana da dami ido ba yanzu wani abu da yake faruwa a jihar Zamfara ina jin wasu ƴan asalin ko jihar Zamfara ko me wani yaro yana ganganci da mota fa ya buge wata budurwa zan kade iyan budurwa yasa aka yanke mata kafa ana ta kai ruwa rana dan yaron saboda dan gata ne har yau ba a kai shi gaban kotu ba ballanta na a yanke kafarsa ko me zaka ba wannan yarinya ka cuce ta ka cuce iyayenta kuma yanzu shikenan dan uwanta shi ma idan ya ga haka sai ce to shikenan shi sai ya bari sai uwar yaron ta fito shi ma ya zo ya banke ta to shikenan haka sai a zauna lafiya sai a ci gaba da haka kamar dabbobi haka masu hukunci ku ji tsoron Allah manzo Allah ya bada kaida ko yarsa ce Fatima ta yi laifi yace zan aiwatar mata to ba wata ƴa a duniya da take ƴar gata da uba mai daraja kamar ta amma manzo Allah ya nuna ko ita ce ta taka doka ta yi aiki akan ta shine zaman lafiya kuma ya gaya mana yana daga cikin sanadiyar da al'ummomin da suka gabace ku Allah ya fushi da su ya halakar da su in wanda ba su isa ba suka yi laifi sai ai musu hukunci amma in ai isassu da isassu suka yi laifi ba a taba su to wannan kuma ba zai taba barin al'umma ta zauna lafiya ba Allah ya kiyaye
amin
to da ka dai fatala ana suka yi tsinenene a gaban mutane yace wa ana ma'an nasi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma faraga bayan sun gama wannan tsinenenear qala uwaymiru shi mijin mata uwaymir sai yace kazabtu alaiha ya rasulullahi in amsaktuha to shi abin yana cin sa a rai yana ganin duk da an yi tsinenenear shi fa bai huce ba domin yana daga cikin abin da ke ciwon namiji tuwo a ƙwarya ya kama matarsa tana haƙinta sa ai da ki haka ki sallame shi man ki nemi ya sallame ki man idan shi wanda kike so din kike zancan da shi ko kike kwartancin da shi da gaske son ki yake to wannan ya sallame ki man ki tafi ki aure shi ba yafi ba amma abin da yawan mata ba su sani ba shine duk mutumin da yazo ya neme ki da lalata da kwartanci kina da mijinki to ki sani in kuma aure ne kuka taho ba zai aure ki ba yanzu da mijinki zai sake ki shi kuma wallahi ba zai taba aure ki ba saboda ya san ƙarya kike yi mahaƙinci ya ce mai udari ya ce ba mata a aura ba ce ke daka ya kamata ki gane ya kamata ki waye to daka dai fadallaka salatan shi wannan hukunci na li'ani asalinsa a musulunci da zarar an yi shi to aure ya kare tsakanin miji da mata har abada in duk duniya za su rage daga shi sai ita babu aure tsakanin su tahariman ne mu abadan to amma shi mijin gabanin a gaya masa hukuncin saboda tsabar zakuwa ya matsiya rabu da ita bakin cikin ta yana tukuki a zuciyarsa kawai sai yace ya ma'aikin Allah ai idan muka rabu da ita a haka yo ai kaman ne mata ƙarya kenan in naje na ci gaba da zama da ita take sai yace na sake ki saki uku a gaban annabi to kuma da yayi hakuri ya jira a ƙarshe daman abinda annabi zai ce masa kenan to daga yau kai da ita babu aure har abada da haka sai ya riga malam masallaci da haka fadallaqaha falasan ya sake ta saki uku qabla ayya amurahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin annabi ya umarce shi amma daman abin da za a gaya masa kenan daman abin da zai tabbata a hukunce kenan a ƙarshe haka rajahul bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul talaq babu man ajaza talaqa as-salasa wannan hukunci na li'ani yana daga cikin hanyoyin da ake raba ma'aurata da su a musulunci ba saki ne kadai yake raba miji da matarsa ba akwai wasu matsalolin da za su iya raba miji da matarsa koda kalmar saki bata shigo ciki ba shine irin wannan hukuncin li'ani da an yi shi saki ne kuma sakin na ƙarshe na uku har abu gwanda ma na uku in tayi aure za ta dawo to shi wannan ko tayi aure ba ta dawowa tahariman ne mu'abbadan bi ijma'il ulama ijma'i kamar yadda manzo Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akwai abin da sau da dama zaka ji ana faɗa a gari mutane suna faɗa wannan ni ban taba ganin sa a ilimi ba ban taba ganin sa a littafi ba a kankanin bincike na da kankanin ilimi na shine cewa wai zargi yana bata aure zargi baya bata aure dan mutun yana zargin matarsa ta yi kaza wannan bai bata masa aure kai ba zargi ba tabbas din ma ka kama ta tana yi baya kashe auren me yake kashe auren li'ani ne yake bata auren akwai mutumin da yazo yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matata tana zina na sani inna imra'ati la taruddu yada lamisin matata banzan bazara ce ballaga zace duk wanda ya kawo mata hannu ba ta kabarwa wannan kalma ce da take nuna tana ne bin maza tana zina sai manzo Allah yace to sake ta sai yace ai ina santa sai annabi yace to rike kayanka
ba da lada
shikenan saboda maza iri iri ne zuciya iri iri ce wani namijin tsaki kikai masa ke da shi har abada tsaki amma wani namijin ki zagi uwarsa ki zagi ubansa kice in ya isa ya sake ki in dan halal ne sai yadda ba dan halal din bane za a zauna daka jarumtaka hawa hawa ce kuma dakewar zuciya hawa hawa ce an gane ko to kaga magana cewa da ake fada a gari cewa wai zargi yana bata aure babu wannan magana a musulunci babu ita magana ce kawai ta titi ai zargi ya bata aure wata matan ma zaka ji ta ce mallan ai ya bata auren sa yana zargi na sai ai bata auren sa a'a in dai dan zargi ne abinda za a neme shi da shi kawo hujja bayan ya kawo hujjar in bai gamsar da hujjar ba in zargin ya kai tuhuma da zina kai tsaye bulala za a yi masa ta kazafi su koma su cigaba da auren su in ita ce ita ma ta yi masa zargi ta kasa kawo hujja in ya kai ta kotu bulala za a yi musu ta kazafi kuma su koma su cigaba da auren su in suna so ba wata hujjar da za ta bata musu aure kawai dan wannan in li'ani suka yi to shine kaulan wahidan auren su ya baci kuma ba aure tsakanin su har abada ina fata an gani bari mu kara hadisi ɗaya ko biyu sai mu tsaya haka Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Sahih al-Bukhari Kitab al-Talaq hadisi mai lamba ta 953 hadith ibn Umar hadithin Abdullah dan Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kala lil mutala'inain manzo Allah ya fada ga waɗanda suka yi li'ani su biyu namiji da matar yace hisabukuma 'ala Allah to ku sani shari'a ku tana nan a wajen Allah za ku je ku tarar domin yanzu ba a kare shari'a ba an kai kotun koli amma kotun koli ba ta warware ba akwai shari'ar da za a je har kotun koli amma kotun koli ba za ta iya warwarewa ba saboda kotun koli mutane ne a cikin ta shi ko mutun yana da iyaka yana da limit wani abin yafi karfin sa kowa yi shi da haka wani abin sai dai Allah domin idan an je kotun koli wani lokaci hujjojin da za a kawo koda a zahiri hujjojin sun bayyana gaskiya ne amma a batini ƙarya ne ba na gaskiya bane na bogi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda dama mutane suna kawo masa shari'a wani yazo yafi dadin baki amma shine bai da gaskiya yace to ka sani dan na yanke maka hukunci na baka haƙƙin wani saboda dadin bakinka shi kuma bai da dadin baki bai iya kawo hujjoji ba wannan baya nuna kana da gaskiya ka sani a ranar lahira Allah sai ya sake wannan shari'a humma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ku sani ga ubangijin ku za a maida ku kuma duk wani sabani da kuke yi sai Allah ya warware shi yanzu ba muna ta sabani a duniya ba wane yace kaza wane yace ba haka bane ba wanda yafi baki abishi wanda yafi followers abishi wanda yake sheidani cikin mutane wanda mutane sun fi karbar sheidanci su bishi duk ba ana haka ba to wannan abubuwan ba su kare ba za a je lahira sai Allah ya yi hukunci ya ce a shari'a kaza da aka yi rana kaza ga watan kaza tsakanin wani da wani wani ne mai gaskiya a sabani da aka yi na ilimi tsakanin wani da wani wani yace kaza ne wani yace kaza ne to wani ne mai gaskiya duk irin wannan sabanin sai Allah ya warware shi fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ubangiji sai ya labarta muku duk wani sabani da kuke da shi akai to da haka manzon Allah a ƙarshe shine kotun kolin koli a wajen mu da haka yanzu ya gama nasa yace to kuma ku sani sauran zance sai an je wajen Allah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah yace kyale su wajen mu za su dawo kuma mu za mu cika sauran hisabi mu za mu yi hukunci na ƙarshe wanda daga shi kuma ba magana wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah shine in yayi hukunci shikenan magana ta kare ba kuma a sake kai kara ba kuma a sake daga magana subhanahu wataala abinda wannan yake nunawa alƙali idan ya gama hukuncin li'ani ana soyewa waɗanda suka yi li'anin kuma wa'azi sai ya juyo ga mijin ya ce to kai wani ka ji tsoron Allah in ka san baka da gaskiya kai kokari a kashe maganar nan tun daga duniya in sharri kai mata gwanda ai maka bulalarka daga duniya a wanke kakan aje lahira domin bulalar lahira ta fita duniya zafi masu bulalar lahira sun fi masu bulalar duniya iya bulala a duniya mutum ne dan uwanka zai zane ka da bulalar dorina zai dake ka ko da kibir ba zai dake ka ba amma a lahira mala'iku ne zabaniyawa za su dake ka kuma da gudumar wuta suke dukar ولهم مقامع من حديد kuma dukan ka za su rinka yi ba mai ceto a duniya in ka sha duka sai ka fita ta kofar kotu ko ka tsallaka katanga kan akamo ka a ci gaba ka dan samu sauki ka numfasa amma lahira in aka saka sarka aka daure ka ba inda zaka ko zuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku a lahira ma Allah ce ya zai da kai in ka isa gudumu gani in kana da inda zaka je je ka mu gani baka da inda zaka domin shi Allah ba a guje masa yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiya yaumahum barizun la yakhfa 'ala allahi minhum shay ya ma'shar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari as-samawati wal ardi fanfuzu in akwai inda zaka shiga ka kuyama je ka ka kuyar an baka dama to da haka manzo Allah ya juyo ya nemi su wa'azi yace ku sani hisabun ku yana nan a wajen Allah ma'ana shari'a bata kare ba ahadukuma kadhibul lalle dayan ku makareci ne domin ba yadda za a yi mutum bi su gaddama kowa ya rantse kuma kace duka suna da gaskiya a'a lalle akwai makareci a cikin su to kuma wannan yana da tabbatar mana da cewa manzo Allah bai san gaibu ba domin in ya san gaibu zai fadi waye mai gaskiya waye mara gaskiya in kuma kace ya san gaibu amma anan bai fadi waye mai gaskiya ba dan ya ba mai gaskiya gaskiyarsa ya nuna waye mai ƙarya yayi masa hukunci da abin da ya dace to nan kuma ka zarge shi da zalunci ina mutanen da suke sakin magana shirin baci ba kuma da sunan ilimi mutum yayi shirin ya zauna akan kujera jahilci yana magana har da rawani na burgar banza domin rawani akan jahili ai burgar banza ce kuma tuntunin mu ahli sunna an yi walƙiya mun gane kowa mun gane ba girman babbar rigar kace take nuna mana kai malami bane ba na gaya muku wanda yafi kowa sa babbar riga yan gambara ne rigar yan gambara ta fi aiki rigar maroka ta fi aiki to in girman babbar riga ke sa a girmama mutum shikenan maroka sun fi kowa girma kenan yan gambara sun fi kowa daraja kenan da haka babbar riga ta daina muku kwarjini sai kun ji menene a karkashin babbar riga in ilimi ne to madalla amma in jahilci ne to shirin baci bane baba da tsumman bola da wannan rawanin ɗaya ne ba yi da wani bambanci ka zo ka zauna ka tara bayan Allah ka yaudare su ka ha'ince su kai wa Allah ƙarya kai wa annabi ƙarya ka halakar da mutane kuma bayan wannan har ka saki baki ka zagi mutane in ba a garin Kano ba a ina ake wannan mutum yayi ƙarya yayi wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya ya ci da buguzin din addini kuma ya dora da ashar wai saboda an ce annabi bai san gaibu ba kaza kazanka ne san gaibu ai in ka haifi ta fuskar dalili ba zagi zaka yi ba aya zaka jawo da hadisi anan ne zamu gane rawaninka na gaske ne amma ba shirme kake ba malaman mu suka ce mana dole ku bar jahili yayi zagi alama kake ya sha taba ta wani mawaki ko to in jahili bai zagi ba ba aya daman ba hadisi me ya rage masa to ka kure shi ta aya ka kure shi ta hadisi kuma kace ba zai zagi ba to me zai yi to takaicin namu shine da sunan addini ake yi a masallatan Allah ake yi inda a filin gangi kai zagin ka mun san me dawa ne mun san adahama ne na yada fari ko ba haka ba amma a masallacin Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada kai wa Allah ƙarya da sunan malinta to kun san in ba a sunna ba babu inda ake bawa ilimi haƙƙin sa da yawan waɗanda ba su san meye ilimi ba in malamin sunna ya faɗi kaza wani na sunnan ya ce ba haka bane sai a ɗauka wai faɗa muke ba faɗa muke ba haka abin yake tun a zamanin annabi sahabi wanda zai ce kaza wanda ya ce ba haka bane to da haka gaskiya take amma haɗin baki a rufa a rufa ƴar malam ta yi cikin shege dan uwanka yayi ƙarya da sunan addini ba za ka fallasa shi ba ma'ana addini ya zama kenan rufa-rufa da cin amanar Allah da cin amanar mutane wannan ba daidai bane ba mu waye sabanin ilimi ba fada bane sabanin ilimi ba fada bane inda sabanin ilimi fada ne da Imam Malik bai saba wa Imam Abu Hanifa ba da Shafi'i bai saba wa Maliku ba, da Ahmad bai saba wa Maliku da Shafi'i ba. Shafi'i almajirin Maliku ne, ya karanta mu wadda a gaban sa, amma duk da haka yake da mazhabar sa sabanin ta Maliku da fatawoyin sa na ilimi. Wannan ba fada bane, haka ilimi yake. Ahmad almajirin Shafi'i ne, amma yana da mazhabar sa ta daban sabanin ta Shafi'i, amma ba fada suke ba. A ce Shafi'i ya ce kaza, Ahmad ya ce kaza, to haka ilimi ya gada tun asalin sa. Amma jahili ne kowawa, in malami wani ya ce kaza, malami wani ya ce ba haka bane, ya faɗi nasa sabanin na wancan, sai ya ce faɗa suke, mu ba faɗa muke ba. Kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya, ya ce ni wanka na nake, ba faɗa muke yi ba. Haka ilimi yake. Kai a matsayin wanda baka kai waɗannan malaman ba, kai ba malami ba, to abin da ake so shine sai ka tsaya tsam ka duba ka ga shin malam wane aya ya ja ko hadisi, da ya ja ayar da fassarar wani sahabi ya dogara, ko ka fassarar kansa ya kawo, shi kuma malam wane da ya jawo ayar, shi kuma da fassarar wani hadisi ko wani sahabi ya dogara, to anan zaka gane waye yafi gaskiya. Amma ba girman shekarun ba, ba dadewa ana yi ba, duk ba wannan bace. To amma wancananka su sun dauka ilimi ci da karfi ne, ilimi gado ne, dole dan malam sai ya zama malam, ba inda aka faɗa haka. Dan annabi ma baya zama annabi, ba dole bane, zaban Allah ne. Amma sai kaga ƴaƴan yara jahilai ba su yi karatu ba, amma an zo an kima musu rawani, an dora su akan kujerar iyayensu, wanda wasu su gaban iyayen ma inda gaske ne bai kamata su zo ba, dan bai kamata su zama dalibai na sahun farko ba, kamata yi su zama a baya can su tsaya su yi karatu. Amma kawai an mai da al'umma saniyar tatsa, ana ta bautar da ita, ma'ana kai dan da ba na malam ba haka za ka rayu a muridi, shi kuma dan malam shi haka Allah ya yi shi, shi ya zama malami ko ya karatu ko bai ba, ya ina ake haka? Ko dan waye ya karatu ya zama wa malam, ko dan waye bai yi karatu ba ya zama wa jahili, shi kenan a tafi haka, wannan ita ce ka'idar. Amma ai ta nadawa yara rawani suna bautar da ƴaƴan wasu, kai ka je kai karatu, kafi ma ubansa fahimtar wasu abubuwan, amma yazo yana kan kujera kai kana ƙasa. In ba a wancananka ba, a ina ake wannan? A sunna ba a wannan, shi yasa ba kwa ci gaba ba ku gano sirrin bane. Duk wanda yayi ilimi shi Allah yake magana da shi, yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, ba ku za ku girmama su ba, ku bar su su yi ilimi ku gani Allah yayi alƙawarin zai girmama mai ilimi, ba barbari ga kace za ta baka girma ba, yi ilimi ka gani. Amma duk girman askarka wallahi in baka yi ilimi ba jahili ne kai. In ma a duniya an girmama ka, zaka je lahira zaka gane kuranka. Mutane su je da zanzaro a ba su aljannar firdausu, ka je da kibeban rawani da aska biyu a taka ka a ƙasa, saboda tsumma ka zo da ita. To da haka mu da wannan ahlus sunna muna gode wa Allah, mu a cikin mu babu gado sai wanda yayi. Ajiya nan yana daga cikin abin da ya kayatar da ni, ya burge ni, yayi ta yawo a social media. Daya daga cikin ƴaƴanmu Adib dan malam Abdullah Usman Umar gadan kaya, yaro ya gaji ubansa, tun uban bai gaji ba shi kuma yayi gado, wa warita Sulaimanu Daud kenan,
ba da lada.
Da haka ya kamata mu rinka ganin ƴaƴan shehundai su hau munbarin iyayensu su yi larabci irin na iyayensu, a ja aya a ja hadisi. Sai dai ka ce da ubansa yaro ne, ka ce da shi yaro ne, amma baka isa ka ce ayoyin yara bane. Ko shekarar ka ɗari ayar da ya jawo ita zaka ja, ba ka da wata sama da ita, dan haka sa'anka ne a wajen jan aya in ka isa. In baka isa ba ma ya girme ka, da shekaru ka girme shi amma ba da karatu ba. Allah ya sa mu gane. To da haka dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ɗayanku makaryaci ne, ɗayanku ne mai gaskiya. Amma shi annabi bai san waye makaryacin ba, bai san waye mai gaskiya ba, Allah shi ne masani. Ya ce la sabila laka alaiha, kai kuma daga yau ba kai ba ita, daga yau ba kai ba ita. Ma'ana yanzu ba matarka ba ce, duk wani haƙƙi da miji yake da shi akan matarsa yanzu ba ka da shi akan ta. An gane ko? Fa qala ya rasulullahi, sai ya ce ya ma'aikin Allah, ina da magana, mali kuɗi na fa. Eh kada da gaskiya muna, ga mari ga tsinka jaka mace ta tafi kuma ba ko sisi. Yace ya rasulullahi mali, ya ma'aikin Allah, da kuɗi na a hannunta, a ce ta bani. To anan malamai suka ce abu biyu, mali kuɗin sa da yake nufi yana nufin sadakin da ya bata, ba wai kudin ajiya ba, domin miji yana da damar ya karbi kudin sa na ajiya, na sadaki ne bai da damar karba. In dai ka riga ka auri mace ka tare da ita, duk yadda kuka rabu ta ci sadaki, wannan ba a dawo da shi. Ko da rabuwan nan ba a san ranka bane kai ta cuta, to tunda dai kun yi kwanciyar aure da ita ta ci wannan kudin, amma misali ka ba ta ajiyar wasu kudin ka, a wannan za ta baka abin ka. An gane ko? To ba irin wannan ake nufi ba. Waɗansu malaman suka ce a mali da yake nufi kayan da ya mata na aure, kayan lefe ne da sauransu, to su ma irin wannan ba a dawo da su in dai an riga an tare da mace. Ayoyin Qur'ani sun tabbatar da wannan. La junaha alaykum in talaqtum an-nisaa ma lam tawassuhunna aw tafridu lahunna fariidha wa matti'uhun 'ala al-musi'i qadruhu 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muslimi wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha falisu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu nikah wa anta abu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Idan mutun ya aure mace sai wata matsala ta taso ba a tare ba, sai ya sake ta, to ta ci rabin sadaki, domin kai ma yanzu ka raba mata suna. Rabi bazawara ce rabi budurwa, budurwa ce ta fuskar ba a sadu da ita ba, bazawara ce ta fuskar an taba buga katin aurenta, to da ka ita ma ta ci rabin sadaki. Amma in an kai ga saduwa to ta ci duka, rabi na daura aure, rabi na saduwa, ta cinye sadaki. Wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar mana. To da haka shi yasa malamai suka ce wannan abin da ake nufi kenan. Dan ka da wata mata mijinta ya sake ta, kuma ya aure account dinta ya sa kuɗi, tace ai ruwa ta sha, a ba sadaki bane wannan, dole ki mai masa da wannan kuɗin naka. Kuɗin sadaki shi ake magana. Kuma ina mazan da in suka saki mata suke kwace akwatin lefe, wannan zalunci ne. Wannan kuɗin ta ne ta ci, ruwa ta sha, baka da damar ka kwace akwatin lefanta in dai kun tare da ita. Amma in ba kai ga tarewa bane, to kana da damar ka ɗebi rabi ka ban mata rabi na sadaki. Na shi kuma akwatin lefe, wasu malamai suka ce in ta riga ta dinka nan ma ruwa ta sha, in bata dinka ba a tamfofin suna nan, to anan ne za a dawo maka da shi. An gane ko? Domin Allah madaukakin sarki yace wa in aradtu mustabdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Kala sai manzon Allah yace da shi la mala laka, ba wani kudi da za a baka. In dai na sadaki ne to ka daina wannan maganar, ta riga ta ci wannan kudin. In kunta sadaqta alaiha fa huwa min mastahalalta min farjiha. In kudin na sadaki kake nufi, to wannan saduwar da kai da ita na aure ya sa ta cinye wannan kudin. Wa in sannan kuma a wannan fasarar kenan sadaqta, wasu malamai sun ce minas sadaq, wasu malaman suka ce a abinda ake nufi in zargin da kai mata gaskiya ne, to duk da haka ba za a dawo ma da sadaki ba, dan ai ka sadu da ita, ta ci dai wannan kudin ta sanadiyar saduwar aure da kuka yi. Ko da ta zalunce ka, ta ha'ince ka, ta yi zina da igiyar aurenka akan ta, to amma tunda ka sadu da ita to dai ta ci sadakin ka. Wa in kunta kazabta alaiha, in kuma zargin da kai mata ƙarya ne, sharri ne, fazaka abadu wa abadu laka biha, wannan yafi cancantar ma ta ci kudin ka dan shi, domin ka bata mata suna, to ya kamata a rage mata asara da wannan kudin da ka bata. Sauran shari'a kuma an kanje Allah, an kanje lahira Allah ya rarraba. An gane ko? Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitabul talaq, babul muta'a lillati lam yufraddaha. Hadisi na karshe da zamu tsaya akai hadisi mai lamba ta 954, hadisi ibn Umar, shi ma hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hakika annabi sallallahu alaihi wasallam, la ana baina rajulin wa imra'atihi, ya sanya an yi li'ani tsakanin wani mutum da matarsa. Fantafa min waladiha, sai shi mijin yace dan da ta zo da shi ba nasa bane, ma'ana nan ba ma kawai iya zargin zina ba, har tayi ciki yace dan ba nasa bane. Fa farraqa bainahuma, sai annabi ya raba tsakanin su rabawa ta aure. Wa alhaqal walada bil mar'a, yace to dan na ita uwan ne ba na uban bane. Idan miji ya zargi matarsa da zina kuma yace dan da ta zo da shi ba nasa bane, to wannan dan ba nasa bane, ba shi da haƙƙi a kansa, babu gado tsakanin sa da dan, amma ita uwa dole dan nata ne, kuma dan zai gaje ta, ita ma za ta gaje shi, amma shi dai uba babu wannan a tare da shi. to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka girman uwa ita ce rumfasha shirgi uba in yace bai yadda da kai ba ita uwa dole ta karbe ka ba ta da yadda ta iya domin ita mace ita take ciki miji fa baya ba ai masa ciki sai dai yayi ciki baya dauka ciki sai dai ya sa wata ta dauki ciki wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi iyayenmu mata suna da daraja suna da martaba a wajen mu domin sun fi iyayenmu maza daukar kalubale dangane da mu kuma muna godewa Allah da ya tsare mu daga ire-iren waɗannan musibo yanzu wani yana nan duk wannan abin da muka karanta na karatu shi ya faru akan sa shi ga dauni ba jiyo bane shi baban sa yace shi ba dan sa bane wani yana nan uban sa ya taba tuhumar uwarsa da zina haka yasa auren su ya rabu kai ba haka ba wallahi kasa da wata biyu wani babban mutum ya kira ni da iyalin sa da komai duk da ban san shi a fuska ba amma na kira shi da suna babba ne saboda magidanci ne yace mun uwarsa ya kama red handed tana zina kuma ya tona asirinta ya gaya wa uban sa nake kai kuskure ina ma baka gaya masa ba akwai wanda ya kamata ya rufa wa uwarka asiri sama da kai dan ka rufa mata asiri baya nuna Allah ba zai hukunta ta ba baya nuna ba ta yi laifi ba amma me yace wani ya sani lokacin da wani ya sani ai kanka ka fare wa lamba kanka ka fara batawa yanzu ita tsohuwa ce mace ce a gida take wa ma ya san da ita amma kai ne kake da kalubale zaka fito duniya ta ganka sannan ita tsohuwa ce nan da shekara 1 2 sai ta mutu amma kai yanzu kila akwai sauran shekara 10 a gaba a rayuwarka kai wa kanka condemn ka bata wa ƴaƴanka kai kaza ne masa fada sai irin wannan abubuwan da yawa wasu Allah ya jarabce su da su ba dan suna so ba yanzu ka kaddara ba fata ake ba in kai ne irin wannan abu ya faru da kai ya zaka yi amma wani yana ganin kawai shi tunda an haife shi da uwa da uba wata isa ce ta sa bai taba yin sujada ya ce Allah na gode maka da baka sa zuwa na duniya na zo ta hanyar da ba ta halal ba baka san wannan ni'ima bace idan muka je gidajen yaran da aka tsanta wanda suna nan gidajen su da yawa a Kano zaka yi wa yara kuka kaga yaro yana ta tsalle-tsalle yana kazar-kazar saboda yanzu yaro ne bai da hankali bai san asalinsa ba sai ya girma zai yi tunani yayi kuka shi ba wanda zai nuna ya ce ga dangin kubansa ba wanda zai nuna ya ce ga dangin uwarsa to kai ku dukkana da su kila wani yana kin dangin kubansa saboda talakawa ne kila wani yana kin dangin uwarsa saboda talakawa ne amma baka san suna da rana ba koda talakawa ne wani nema yake ko talakawan ne wani ba abinda Allah bai masa ba a duniya dangin uwa ya hana shi in ana siya da kudi yana da kudin da zai siya amma ba inda zai siya ba a siya amma kai kake ranan kake raina naka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna da sakonni kamar haka sako na farko idan ba a manta ba kafin tafiyar mu hutun babbar sallah akwai bawan Allah da ya wakilta mu a ƙarƙashin gidauniyar mu ta Risala Foundation ya ba mu kuɗi miliyan 1 akan mu je gidan kurkuku a fito masa da waɗanda suka cancanci a taimaka musu dan su gudanar da ibadar su ta sallah a gida ko in ce daman tun a baya can ya bamu to Allah cikin hikimarsa alhamdulillah Allah ya bamu iko gab da sallah an aiwatar da wannan aiki da haka rasitai na wannan aiki da aka yi duka suna hannunmu kamar yadda aka sani a al'adance ba ma kama sunan mutane domin wani wasu ƴan uwansa ko wasu abokansa na arziki ba su ma san an daure shi ba kaddara ce ta fada masa bai kamata ba mu zo mu kama sunansa mu ce mun fito da wane-wane mun tona masa asiri mun zubar masa da kima da mutunci a idan wasu musamman waɗanda suke dauka duk wanda ya shiga kurkuku kawai mara gaskiya ne wanda ba haka bane to amma abin da yasa na faɗi wannan saboda sauke nauyi na amana shi bawan Allah da ya wakilta mu yin wannan aiki na manta sunan da nayi saving din sunansa a nan a wayata da na kira shi ma salin alin na mika masa rasitansa to amma abin da yasa nake fadar wannan saboda na san ta yuzu ji ta wannan hanyar idan ya ji da Allah ya kira mu ya zo ya karbi rasitansa na wannan aiki da aka yi in yana da sha'awa kuma ya bibiya a wajajen da aka bada rasitar da sauransu na kotuna kenan da gidajen yaran hali din Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa dauka aljanna wannan abu na farko kenan abu na biyu ba ku manta ba mun tafi da kwantan maganar gina masallaci a wani kauye daga cikin kauyukan mu na jihar Kano inda ake fama da kalubale na maguzawa da kuma waɗanda kiristoci suke mayar da su kiristoci ko dai daga maguzawa ko kuma daga musulmi irin masu raunin sanayya game da musulunci to a wancan lokaci alhamdulillah kamar yadda in ba amanta ba na faɗa wani bawan Allah shi ma ya dauko miliyan 1 ya ba mu yace a fara aiki da ita wani kuma daga kasar Dubai ya turo mana da 250,000 cewa aje a gina burtsatsai a masallacin wanda kuma muka je da motar da ake kamfanin da suke yin burtsatsai irin mai masu manyan motocin nan suka auna suka ce ruwa a wajen yana da nisa dan haka 250,000 ba za ta yi ba sai miliyan 1 da rabi ce za ta yi burtsatsai a wajen to Allah cikin hikimarsa akwai ɗaya daga cikin yan Ar-Risala Foundation wanda shine Malam Abairu Muhammad Zakari Sadaraki wanda shine sakatare namu to shi ma cikin hikimar Allah sai ya dauko miliyan 1,200,000 yace to shi kuma gashi shi ma aiwa mahaifiyarsa sai muka hada da wancan 250,000 na wancan da miliyan 1,500,000 wannan an je an yi rijiyar burtsatsai kuma mun kai musu ziyara da sallah wanda a cikin tafiyar da muka yi akwai bawan Allah Honorable Aminu Bashir dan gidan Alhaji Bashir Ibrahim Gwammaja wanda shi ma yana zuwa wajen da ya gani shi ma sai suka ƙara rijiyar burtsatsai guda daya da haka an samar da bohol guda biyu a wannan gari a wannan waje to cikin hikimar Ubangiji zanan da za a yi na masallacin injiniyan da zai zana shi ma da yaje zai zana sai ya ce shi ma ya zana kyauta sadaka fi sabilillahi to shi wancan mai miliyan 1 kaga yanzu tunda an samu ruwa a ka'ida mu fara aiki da miliyan 1 sa to jiya shi ma wani bawan Allah ya zo shi ma ya tafi ya je ya ga wajen gaba ɗaya shi kuma ya karbe ma zanan gaba ɗaya ya ce a ban masa to irin waɗannan abubuwa muna faɗa saboda ba mu muke yi ba Allah ne yake kayan sa wama ramaita iz ramaita walakinna Allah rama mu namu mu faɗa amma aikin na Allah ne yadda zai yi kayan sa ba wanda ya sani to amma ka zamo sila ta alkhairi ko ba komai kai ma sai Allah ya sanya ka cikin masu yin alkhairi fatan mu dukkanin waɗannan mutane baki ɗayan su Allah ya ba su ladan su a aljanna Allah ya sa su dauka a aljanna dukiyar su Allah ya tsare musu ita Allah ya ƙara musu buɗi Allah ya tsare su ya tsare zuriyar su ya sa wannan abin da suke aiwatarwa na ayyukan alkhairi ya zama sanadin tsiran mu da su baki ɗaya a gobe kiyama to sannan sanin kowa ne abinda Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da shi na rashin dan uwa rabin jiki alaran mamalan amiru wanda duk wanda ya san shi ya san shi ya tashi ne a cikin hidima ta alqur'ani akwai laqabi da ake masa rumbin tilawa a hidimar alqur'ani ya tashi kuma mutun ne wanda ko ba a ce maka komai ba da ka gan shi a fuska ka san bai da matsala jiya nayi tafiya zuwa garin mai adwa ina gab da zan shiga daura aka kira ni cewa Allah ya masa rasuwa shi wanda yake gaya min din yana tambaya ta ne wai yaushe za a yi jana'iza a ina ne za a yi masa sallah karfe nawa sai na ce ai ni ban ma san labarin ba ni gashi yanzu nan daura zan shiga to Allah madaukakin sarki ya karbi kayan sa wani zai yi mamakin ya akai alarman mu ya rasu jiya kuma yau mu yi karatu to mu ma ba mu da garantin za mu kai gobe ne kuma muna kyautata masa zato a yanzu a cikin kabarin sa yana jin dadin irin gwagwarmayar da ya gudanar a rayuwarsa ta duniya wahalhalin da ya sha ne ya taho a kar ya zo ya ja baki a Gwammaja ya ja baki a Adala ya ja baki a Trayom wanda ko keke ba yi da shi in ba ku manta ba sai da Allah madaukakin sarki ya kaddara muka yi saukar karatu a Trayom sannan nace to ya kamata a sama wa bawan Allah nan abin hawa a lokacin muka yi karo a iya zaman da muka yi muka samar da 60,000 da wani abu to sai akai sa'a ɗaya daga cikin alhazawan mu ya zo Alhaji Ibrahim Abdullahi wanda muke tafsirin Gwammaja abin nan dala a gidansa Allah madaukakin sarki yasa ya zo ana tashi ya buga min waya na shiga mota ina tafiya yace malam babur din nan na tsiya shine ya sai masa babur 450. To ashe babur din ma ba za a dade ana hawa ba. To yana daga cikin abin da ya tayar min da hankali. Wanda kuma ba wani bakon abu bane, kusan mafi yawancin malaman ku da kuke gani kuke amfana da su, kuke karatu daukar karatuttukan su, kuke gyara rayuwar ku, kuke gyara lahirar ku, wallahi kaso mafi yawa a cikin su a cikin irin wannan halin suke. Mafi yawancin su a gidajen haya suke. Mafi yawancin su hidimar addini ta hana su su tsaya su yi wani abin da za a zo a gani na gina rayuwar su. Wanda irin wannan Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa a cikin Qur'ani, irin waɗannan ya kamata in za ka yi wata zakka mai nauyi ka rinka nema kana ba su. Lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan kaga malami ya zo ya kare hula, ya baza babban riga, baya nuna maka yana da kuɗi, wani wallahi da yunwa ya zo karatun. To yanzu yau da naje ziyara, naje ta'aziyya gidan wannan bawan Allah, aka tara min ƴaƴansa, nake tambaya a gidan haya yake? Wanda kai ka san malam Aminu, ko da a ce ka gan shi a fili, ka san yana buƙatar taimako, yana buƙatar tallafi. Allah madaukin sarki ya sa aljanna ita ce makomarsa. Allah ya sa dukkan gwagwarmayar da ya yi ya ɗauka a jannatin Firdaus. Allah madaukakin sarki ya kula masa da zuri'arsa. Allah ya kula masa da bayansa. Allah ya haƙurƙurtar da iyalansa. Allah ya kula masa da tarbiyyar ƴaƴansa. Amma insha Allah mun ci alwashi, ba mu za mu yi ba, Allah zai. A waɗannan majalisan da muke gudanar da karatu, insha Allah mun sanya asusun saiwa iyalansa gida. Kuma da yardar Allah, Allah zai cika mana wannan buri. Muna kira ga dukkanin wanda yake da hali, ba sai ka zo ka same mu ba, in ka san inda zaka je ka samu iyalan malam Aminu, je ka same su, ga buƙatar su wallahi a gidan haya yake. Gida dai gwargwado wanda talaka zai zauna mai ɗaki biyu na miliyan 5. Muna da waɗanda a gaban mu wanda suke zama a karatun mu a wasu wajaje, wallahi wani yana da gida ya fadari. Ina gaya muku, ina nanata, akwai wani dattijo da kullum ni in kace farkon wanda zan ba sadaka shi zan ba a gabana yake, ba zan faɗi majalisin ba. Amma wata rana mun tashi ya sha kaina ya ce, malam gida ne mutum ya siyar da shi miliyan 150, wai akwai zakka a ciki? Na kalle shi, na daga kai, na ce kwarai akwai zakka. Da na tambayi wani dan unguwa sai ya ce, wallahi ba komai bane ba a cikin kudin gidajen. Ya Ubangiji, muna roƙonka cikin arzikinka, muna tawassuli da Qur'aninka, yadda wannan bawa ya rayu cikin hidimar littafinka, Allah ka suturta iyalansa, Allah ka kula masa da su, Allah ka samar da wani jarumi zakakuri wanda ko ba mu san shi ba, wanda zai share musu wannan hawaya. Kuma za mu ci gaba da taro da sisi, da taro da sisi, in Allah yadda, sai mun tabbatar da haka ta faru. Allah madaukakin sarki ka cika mana wannan buri. Allah madaukakin sarki ka bawa masu ikon cikin mu damar yin wannan alkhairi, in kuma sun yi, Allah ka karba musu, ka sa su masu dauka aljanna. Da wannan nake sanar da cewa dukkanin karatuttukan da nake yi daga yau, in Allah yadda, sun dawo. Kuma akwai karatu na tafsiri da muka yi alkawarin za mu ci gaba da yi a wannan masallaci duk ranar Juma'a. To sai dai ina tunanin Juma'a biyu masu zuwa ina da uzurruka na tafiya. To amma dai insha Allah daga Juma'a ta uku, wanda kuma sanarwa za ta sake maimaituwa, za mu dora da tafsiri na tsakanin magriba zuwa isha a duk ranar Juma'a a wannan masallaci mai albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.